اللهم حفظ شيخنا وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه من كل سوء ومكروه. أما بعد، فيقول المصنف رحمنا الله وإياه: كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة الساعة؟ يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي بيتارك البركة مسلاتي جمعة لكينتك جامع البيارة تكنو أولا يمتشينا لربا يومنا تقوس قواتن ذو الحجة هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو تاد تليهدو لاربعين دشداء wanda kuma yake daidai da 4 ga watan 6 miladiya ta 2025. A wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna Al-Fawaid wallafar al-Imam al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. Wannan shine darasi na 57 a cikin wannan littafi. Kafin mu shiga karatu daga wannan majalisi, muna miƙa ta'ziyar mu ga dan uwa ɗaya daga cikin malaman mu na sunna a wannan ƙasa, Dr. Jabir Sani mai hula, wanda Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa a jiya. Muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa, ya ji ɗansa da rahama. Allah ya kyautata masa makwancinsa, Allah ya rufta masa kabarinsa, Allah ya haskaka masa kabarinsa, Allah ya karɓi kyawawan ayyukansa, kuma Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa kurakuransa, Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka hidimta wa daura ta Jami'ar Islamiyya ya lokacin da ake yin ta a Sokoto ƙarƙashin shugabancin Dr. Muhammad Abdullah Zarban rahimahullahu ta'ala. To, mahaifin Dr. Jabir yana ɗaya daga cikin ƙusoshi waɗanda suka tsaya ma wannan daura wajensu ga cewa ta ci gaba kuma an yi ta cikin nasara. Haka wannan ɗaya ne daga cikin kyawawan ayyukansa waɗanda tasirinsu ya bayyana. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓa daga gare shi.
Amin.
Allah ya sa masa a mizani.
Amin.
Ubangiji subhanahu wata'ala ya alkinta bayansa.
Amin.
Malam ya ce: kaifa yakunu aqilan man ba'a al-jannata bima fiha bi shahwati sa'ati. Ta yaya zai zanto mai hankali wanda zai sayar da aljanna da wata 'yar sha'awa ta wani ɗan lokaci ƙanƙani? Aljanna da duk abin da ke cikinta na ni'imomi na tanadi da Ubangiji subhanahu wata'ala ya bawa, wanda da ɗai bai taɓa tunaninsa ba, bai taɓa ganinsa ba, bai taɓa jinsa ba, bai taɓa tunaninsa ba. Aljanna wacce take ɗauke da ni'ima, ni'ima ta har abada, ba mai yankewa ba. Aljanna da wanda duk ya shige ta ba zai taɓa sha'awar wato wani canji ba, wanda ita ce tabbas duk wani abu wanda yanzu kake ciki na jin daɗi holoko ne, babu inda zai je, ɗan lokaci ƙanƙani ne zai gushe. Babu shakka akwai tafka asara, ba ƙanƙanuwa ba, ga mutumin da zai fifita wata 'yar sha'awa ta ɗan lokaci ƙanƙani ya sayar da aljanna sai ya rasa ta gaba ɗaya. Kowane irin jin daɗi mutum zai ji a duniya ta ɗan ƙanƙani ne. Allah yana cewa: la yughrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad mata'un qalil ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. kada zarga zargar wadanda suka kafirta ta rude ka, kada zarga zargar su a garuruwa ta rude ka, kaga irin yadda suke yawon bude ido da yawon jin dadi cikin saban Allah. kada wannan ya rude ka. la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, zarga zargar kafirai a bayan kasa a garuruwa kada ta rude ka. mata'un qalil, Allah ce dan jin dadi ne kankani. amma da ƙarshe sun ma ma'uwahum jahannam, jahannama ce makomarsu. wa bi'sal mihad, tir da wannan shimfiɗa. idan ta zanto wannan ɗan jin daɗin abinda zai zamo musu kenan wutar jahannama ranar gobe kiyama, to tir da wannan shimfiɗa. saboda haka kada mutum ya rena abinda yake yi na saɓan Allah ya ɗore a kansa don yana jin daɗinsa. idan yayi wasa zai zama sanadiyar yin asarar wani gagarumin abu da yake gabansa. tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim, kuna tsammanin abun mai sauki ne, Allah ya ce amma babba ne a gurin Allah. wataƙila sau da yawa wani ɗan jin daɗi na ɗan lokaci ƙanƙani yakan haifar wa da mutum ya gadan masa da wani baƙin ciki mara yankewa, wani batsin ciki mai ɗorewa. Abdullahi ibn al-Mubarak ya fitar a cikin kitabun Zuhud, littafinsa Az-Zuhud, daga Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, abokin sirrin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Hudhaifah yake cewa inna al-haqqa thaqil wa ma'a thiqalihi mari, wa inna al-batila khafif wa ma'a khiffatihi wabi, وترك الخطيئة أيسر أو قال خير من طلب التوبة ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلة. وذيفة ابن اليمان ألا قال مسير ده يكي تشوى للي قسكيا تلا نوي للي قسكيا أبنيمي نوي أما نوي انتكما تنا ده سوك انقوطة تنا ده سوك انقوطة wato duk da nauyinta, kamar yadda Allah subhanahu wataala ce sanuki alayka qawlan saqila, za mu saukar maka da magana mai nauyi shine alqur'ani. kuma tana da dadin sha, tana da dadin kwankwada, domin duk wanda ya tsaya a kanta to komai nasa zai zamo da sauki, ba zai sha wahala ba, dai zai tsaya a kan gaskiya. wa innal batila khafif, kanya kuma sakayau take ba nauyi. amma kuma duk da rashin nauyinta wabe cike take da cututtuka, ba ta da nauyi amma kuma za ta yaɗa cututtuka mai yawa a cikin zukata, a cikin al'umma. wa rubba shahwati sa'atin awrathat huznan tawila, yace wata sau da yawa wata sha'awa ta ɗan lokaci kaɗan sai ta gadar da baƙin ciki mai tsawo wanda zai daɗe ana fama da shi. dan saban Allah ne dan lokaci kaɗan, amma ƙarshe sai ya haifar wa da bawa baƙin ciki mara da yakewa. wannan magana da aka ruwaito daga Hudhaifah ibn al-Yaman, dukkan an ruwaito irinta daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu, kamar yadda yake cikin kitabun Zuhud na shi ibn al-Mubarak da kuma kitabun Zuhud na Hannad ibn al-Sari. al-Imam al-Baihaqi shi ma a kitabun Zuhud ya fitar daga Abu Darda radiyallahu anhu, yake cewa ya rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhib, wa ya rubba shahwati sa'atin qad awrathat huznan tawila, yake cewa sautari wanda yake ganin yana yi wa kansa gata, mutumin da yake zaton yana yi wa kansa gata bai sani ba, yana wulakanta kansa ne, tsammaninsa gata yake wa kansa ta hanyar ya kutsa cikin saɓon Allah, ya abin da ransa yake so gani, yake yana yin abin da ransa yake jin daɗi, yana morewa, amma bai sani ba cewa wulakanta kansa yake. wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, Allah ce duk wanda Allah ya ƙasƙantar ya wulakantar to babu mai iya karrama shi kuma ba mai iya daukaka shi sai yace wa ya rubba shahwati sa'atin qad awrasat sahibaha huznan tawila sautari kuma akan samu sha'awa ta dan lokaci kankani amma ta gadarwa ma'abocinta ta gadarwa mai ita wani bakin ciki mai tsawon gaske الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى تفسر كتاب الغنية ينا تشوى فيا ليت المعاصي لم تخلق ولم تكن فرب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا وأعقبت داء دويا وهدمت عمرا طويلا وأوقعت في النار جبلا كثيرة إكي تشوى إنما ba a halicci sabon Allah ba ina ma babu sabon Allah kwata kwata rubba shahwati sa'atin sau da yawa sha'awa ta dan lokaci kankani aurasat huznan tawila sai ta gadar da bakin ciki mai tsawo wa aqabat da'an dawiyan ta haifar da rashin lafiya ko cuta mai tsanani وهدمت عمرا طويلا تكما روشي شيكرو ما سيوا وأوقعت في النار جبلا كثيرة سننتجيها متاني لداما تكم متا دوات ننبياني دوات ننباين الله غرغتيني دواغا الأمة تيوا كدا سلين سابن الله دي كان أجنس كدا شعور ونقل لوكتي sha'awa ta duniya sha'awa sha'awar da Allah subhanahu wata'ala ce ya kawata wa mutane zuyira lin nas kun bi shahawati min an-nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harf kada wadannan sha'awa sha'awi da Allah ya ce ya kawata wa dan adam a cikin zuciyarsa kada ya neme su ta hanyar haram ce zai ji dadi da su cikin dan kankanin lokaci sannan daga ƙarshe ya zo ya shiga cikin wata azaba ko wata musiba da bai san ranar fitarsa ba. Ibn al-Jawzi a cikin kitabul Mudhish shafi na 405 yana cewa ya ta'ihan biwadil hawa inzil sa'atan biwadil fikri yukhbirka bi anna al-ladhdhata qasira wal iqaba tawil وعجبا لمن يشتري شهوة ساعة لا كانت ذلت بها النفس وكم تصاعد لأجلها النفس وكم جرى لتذكارها دمع ابن الجوزي عليه رحمة الله أتكلم التافل سأل بدهش يكي تشوى يا كي وندككي وتقيبوه kake dimuwa kake fagamniya a cikin kwazazzaban san zuciya inzil sa'atan biwadil fikri dan sauko kadan na dan lokaci kadan a cikin farfajiyar tunaninka wato ka bawa kanka dama ir kadan ir kankanwa dan kai tunani yukhbirka tunaninka zai gaya maka bi anna ladzata qasira cewa jin dadi ko yaya yake kankani ne wal iqaba tawil amma uqubar sa kuma mai tsawo ce wa ya ajaban yace ya abin mamaki ga wanda zai sayi zai fanshi sha'awa ta dan lokaci kadan yace la kanat wato Allah ya kiyaye dallat ba'daha an-nafs wanda daga baya zai kaskanta dan lokaci kadan zai ji dadi amma ƙarshen al'amarinsa zai ga kaskanci wa kam ta sa'ada li ajaliha an-nafas numfashi ya rika hawa a dalilin sa wa kam jara li tidkariha kuma wato addama hawaye yayi ta kwarara yayin da aka tuna ta an gama jin dadin dan kankanin lokaci amma kuma ƙarshe an shiga kaskanci an shiga wulakanci kamar da ce zalika lahum khizyun fi dunya shiga wulakanci na duniya sannan kuma a zo karshe ana tunawa ana kuka yayin da aka bar abin a can baya ya zama da na sani. Wani yana cewa al-hirsu da'un qad adarra biman tara illa qalila. Kam min azizin qad ra'aytu al-hirsa sayyarahu dalila. فتجنب الشهوات واحذر أن تكون لها قتيلة فلرب شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلة. يكي تشيوى الحرص داء كأيت شوتاتي شوتاتي داء قد أضر من ترى قد أضر بمن ترى دون ذاك غنشي تشيوى كأيت غنش كأيت لا تتدشي إلا قليلة سيئن كرن waɗanda Allah ya kubutar da su daga wannan cuta. Kam min azizin qad ra'aytu al-hirsa sayyarahu dalila. Yace da yawa kaga mutumin da yake mai daraja amma tsananin kwadayi ya mai da shi wulakantaccen mutum. Saboda kwadayi da rashin danna zuciya ya koma kaskantacce. Yace fatajannibi ash-shahawat, don haka ka guji sha'awo-sha'awe. واحذر ان تكون لها قتيله كشغت ايتينك ككزمو وند شعوا ذات كشيش فلرب شهوتي ساعه تي ننا اسامي ينا يوا اسامو شعوا تدن لوكتي كدن قد اورثت حزنا طويلا اما تزو تغادن مك ده بقين تشكي مي تصوان غسكي هكذا وني شي ما يكي تشوا يا رب شهوتي ساعة قد أعقبت من نالها حزنا هناك طويلة عظم البلاء بها عليه وإنما نال المفضل للشقاء قليلا فإذا دعتك إلى الخطيئة شهوة فاجعل لطرفك في السماء سبيلا وخف الإله فإنه لك ناظر وكفى بربك زاجرا وسؤولا ماذا تقول غدا إذا لاقيته بصغائر وكبائر مسؤولة. ونشيكم يكي تشيوى يا رب شهوة ساعة أكن سامش أوى تألوك تشيكا قني قد أعقبت من نالها حزنا هناك طويلة. وانا زي مورو النشأور أما دقى قرشي أتنيا قمد دبك انتكي نتعوان بسكي عظم البلاء بها ti bala'i ya girmama da wannan sha'awa wa innama nana al-mufaddilu lish-shaqa'i qalila da abinda wanda ya fifita tsiyar lahira abinda duk zai samu kadan ne ina ce mata'un qalil dan abinda zai ji komai yawan sa to a gurin Allah kadan ne fa idza da'atka ila al-khati'ati shahwatun idan sha'awarka ta kira ka zuwa ga saban Allah sha'awar dukiya, sha'awar neman mulki, sha'awar mace, sha'awar menene, kowace irin sha'awa idan za ta ja ka zuwa ga saban Allah faj'al li tarfika fi as-sama'i sabila to daga kai kanka ka dubi sama ka tuno mahaliccinka ka tuno rabbus samawati wal ard kada ka yadda ka bata dama wa khafil ilaha ka ji tsoron Allah mahaliccinka fa innahu laka nadhir ina ganinka wa kafa bi rabbika zajiran wa sa'ula Allah shi kadai ya isa ya zanto mai tsawatarwa kuma wanda yake zai tambaye ka ranar gobe kiyama akan dukkan abin da ka aikata inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula madha taqulu gadan idza laqaytahu gobe me zaka ga wa Allah lokacin da kuka yi arba da shi bisa za'irin kana dauke da laifuka kanana da manya kuma ga ka an tsire ka za a yi maka tambaya wace ansa zaka bayar to wannan shine abinda Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah yake nuni gare shi kaifa yakunu aqilan man ba'a al-jannata bima fiha bi shahwati sa'a al-fakihi a cikin akhbaru makka jalladi na farko 119 ya ruwaito daga Ja'far ibn Sulaiman yace ya ji Malik ibn Dinar ɗaya daga cikin magabata masu gudun duniya da tsoron Allah Malik ibn Dinar yace wata rana yana dawafi a ɗakin Ka'aba da daddare sai ga wata mata ta riƙe rigar Ka'aba tana ta kuka tana cewa ya rabbi zahabatil ladhat wa baqiyatit tabi'at ya ubangiji dadi fa ya kare yanzu saura dawainiya kuma sai rawa halhalu wahalhalu sun yi saura ya rabbi kam min shahwati sa'atin qad awrasat sahibaha huzdan tawilan ya ubangiji da yawa sa'a sha'awa ta din lokaci ta gadarwa ma'abocinta bakin ciki mai dorewa ya rabbi amalaka uqubatun wala adabun illa binnar kana ya ubangiji yanzu ba ka da wata abu da za ka yi wa mutum ukuba ko ladartarwa da shi sai wuta wato tana cikin wani yanayi na takaici akan abin da ta aikata na saban Allah saboda ka tazo ta rungumi Ka'aba tana ta kuka tana dan maganganu cewa dan lokaci kadan ta biya wa sha'awarta ta biya wa sha'awarta amma yanzu ga cikin halin da take ciki na tashin hankali da bakin ciki fama zala zaka maqalatuha hatta tala'a al-fajr ce bai ta gushe ba tana ta wannan magana tana nanatawa har asuba ta yi to daga lokacin Malik ibn Dinar ya dora kan hannunsa aka ya fashe da kuka yana cewa sakilat malikan ummuhu wa adimathu juwayriyatun munzul layla qad battalathu yace maliku mahaifiyarka ta yi wabanka ta rasa ka wata mata a tsakar dare tsawon daren gaba daya ta hana shi sakat wato tsayawa da yayye ta sauraron ta a hankalinsa shi ma a tashi irin maganganun da take faɗa ratsa masa zuciya yaji yadda take kuka da nadama akan ta biya wa kanta wata sha'awa ta dan lokaci cikin saban Allah amma yanzu gashi tana cewa saura kuma nauye nauye da suke kanta tana roƙon Allah cewa shin babu wani abu da zai mata azaba da shi sai wuta ba wata hanyar da za a ladabtar da ita sai da wuta shi yasa dan adam yabi abinda Allah subhanahu wataala yake so koda zuciyarsa ba ta so ya kauce wa abinda zuciyarsa take so idan Allah ba ya san sa yabi abinda Allah yake so ko zuciyarsa ba ta so ya kauce wa abinda zuciyarsa take so idan Allah ba ya san abin Abu Hazim Salamat ibn Dinar yana cewa shay'ani idza amilta bihima asabta bihima khairad dunya wal akhirah abubuwa biyu idan ka rike su kai aiki da su to zaka samu alherin duniya da lahira aka tambaye shi menene su yace tahammulu ma takrahu idza ahabbahu Allah wa tatruku ma tuhibbu idza karihahu Allah ka jurewa abinda baka so idan har Allah yana son sa abinda kaji baka so in Allah yana son ta to jure sannan ka bar abinda kake so idan Allah baya son sa to in kai haka ka zauna lafiya da ubangiji kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum fa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun an rubuta muku an wajabta muku yaki alhalin ba kwa so to tsammani ko tabbas za ku iya san abinda za ku iya kin abinda yake alheri ne ba sa an takrahu shay'an tabbas za ku iya kin abu alhalin alheri ne kuma za ku iya san abu alhalin sharri ne Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani kuma ku sani ba wannan magana ta Abu Hazim tana cikin sharh sunna na Bagawi dalili na 12 don haka wannan hikima a dunkule tana kira zuwa ga bawa akan cewa ya auna tsakanin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya tanada masa a gidan aljanna wacce ba za ta yanke ba da abinda zuciyarsa take kiran sa zuwa gare shi na saban Allah ya auna wanne ne yafi masa babu shakka in yana da hankali ba zai yadda ya sarar yadda aljannarsa ba saboda wani abin da ya san cewa dan kankanin lokaci ne kuma zai zo ya kare zai zo da shi da wanda ba taba jin wannan dadin ba za su zama daya har gara wanda yake bai ji wannan dadin ba amma kuma yana kan tafarkin Allah abu shakka wannan yafi rabauta sannan malai yace yakhruju al-arifu min ad-dunya wa lam yaqdi tawatarahu min shay'ain masanin Allah na gaske masanin Allah na gaske zai bar duniya bai gama biyan bukatarsa ta abu biyu ba zai bar duniya amma bai gama biyan bukatarsa guda biyu ba buka'uhu ala nafsihi kukan da zai rika yi wa kansa sannan wasana'uhu ala rabbihi da yaban da zai yi wa ubangijinsa wannan magana da Ibn Qayyim ya kawo anan maganar wani daga cikin magabata bayan Allah shine Yahya ibn Mu'az ar-Razi Yahya ibn Mu'az ar-Razi ɗaya daga cikin bayan Allah waɗanda suka yi rayuwa a cikin gujewa duniya da neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ƙarni na uku na jin ya rasu shekara ta 258 ban manta ba a wannan ɗan tsokokin ya rasu da 58 Az-Zahabi yana cewa min kibaril mashayikh lahu kalamun jayyid wa mawa'idhu mashhura yake cewa yana da magana wacce take mai kyau maganganu masu kyau na hikima da kuma wa'azi waɗanda suke mashahurai wannan magana tashi Abul Qasim al-Qushayri ya kawo ta a cikin littafinsa Ar-Risala Risalar al-Qushayriya shafi na 643 sannan Ibn al-Qayyim ya nakalto ta ya dangana ta gare shi a cikin littafinsa Madarijus Salikin na 4 shafi 286 bugun ata'atul ilm sabon bugu Ibn al-Qayyim da ya kawo wannan magana a can sai ta'liqi akan wannan magana yace wa hadha min ahsanil kalam wannan yana daga cikin maganganu masu kyau fa innahu yadullu ala ma'rifatihi bi nafsihi wa uyubihi domin wannan yana nuna cewa bawa ya san wane ne shi kuma ya san aibubbukan da ke tare da shi wa afatihi ya san cututtukan zuciya da ke tare da shi wa ala ma'rifatihi bi rabbihi wa kamalihi wa jalalihi ya kuma san wane ne ubangijinsa ya san kamalarsa ya san girman ubangijinsa fa huwa shadidul izra'i ala nafsihi bi sana'i ala rabbihi don haka shi masanin Allah wanda yake da irin wannan to babu shakka zai zanto mai yawan ganin shi a karan kansa bai isa komai ba shi ba kowa bane da kuma yaban ubangijinsa wannan gaba ita ce gabar da ake cewa mushahadatul abd ko mutala'atul abd aibahu ko aiba nafsihi sana wa mushahadatuhu min tarabbi bawa ya zanto yana ganin aibin kansa shi ba kowan kowa bane anan zamu ga Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah cikin abin da ya dauko daga ya ciro daga maganar shi wannan bawan Allah Yahya ibn Mu'az yana cewa yakhruju al-arifu min ad-dunya al-arifu daga al-ma'rifa ne shine sanin Allah ma al-ma'rifatu billah al-Qur'ani kalmar ma'rifa da kalmar ilmu duk sun zo ko kalmar ma'rifa da kalmar ilm wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam' mimma 'arafu min al-haqq idan suka ji wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul idan suka saurara abinda aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam na al-qur'ani tara a'yunahum tafidhu min ad-dam' sai kaga idanuwansu suna kwararo da hawaye mimma 'arafu min al-haqq saboda abinda suka gane na gaskiya kaga ubangiji subhanahu wataala sai amfani da kalma arafu haka nan Allah yana maganar ahlul kitabi ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu suna sane da annabi sallallahu alaihi wasallam kai da suke sane da ƴaƴansu falamma ja'ahum ma arafu bihi ma arafu kafaru bihi wa la'natullahi alal kafirin ja'ahum ma arafu haka akwai kalmar ma'rifa ta zo alqur'ani amma lafazin ilimi yafi zuwa da yawa kuma yafi fadi ta fuskar ma'ana Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi wal ladina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq afaman ya'lamu annama unzila ilayka من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولي الألباب وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون هكذا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون أقرب كلمة علم 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 saura kalmar al-ilmu tafi yawa an fi ambatanta a cikin alqur'ani sama da kalmar al-ma'rifa Allah subhanahu wata'ala ya zaba wa kansa lafazin al-ilm ya sifanta kansa da lafazin ilm da abinda yayi tasarrufi daga wannan lafazi ya kira kansa alim alimul ghaib wa shahada ya kira kansa alim bi kulli shay'in alim ya kira kansa allam allamul ghuyub ya kira kansa yayi amfani da kalmar alima alima an sayakunu minkum marda wa ya da lafazin ya'lam wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ubangiji duk yayi amfani da waɗannan kalmomi waɗanda dukkanin su suna dangantuwa da kalmar al-ilmu ne don haka ubangiji ya zaba wa kansa nan amma abin da ya shafi al-ma'rifa mata zo ba sai a sifar wasu daga cikin mu'minai na ahli kitabi kamar wannan aya da muka karanta idan sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq kaga anan ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta su da ma'rifa cewa sun san abinda yazo daga Allah subhanahu wata'ala na gaskiya bambanci tsakanin lafazin al-ilmu da al-ma'rifa min jihati al-lafz da min jihati al-ma'na min jihati al-lafz ita kalmar al-ma'rifa tata'adda ila maf'ulin wahidin والعلم يتعدى الى مفعولين كلمر المعرفه كلمر المعرفه تنا بقاتر مفعولي ني غدا ديا وقت عرفت الدار وعرفت زيدا شيكينن باتا بقاتر سي ان كاو متى مفعولي ني بيو اما كلمر العلم تنا بقاتر مفعولي غدا بيو فان علمتموهن مؤمنات هن مفعولي نفلقو سنن مؤمنات مفعولي نبيو cewa inda duk kalmar ilmu tazo ta tsaya akan maf'uli guda ɗaya to ma'anarta al-ma'rifa in har aka yi amfani da kalmar al-ilm kuma ta tsaya akan abin nan ta tsaya akan maf'uli ɗaya to ma'anarta ma'rifa kamar da Allah yake cewa akharina min dunihim la ta'lamunahu nahnu na'lamuhum ta fuskar ma'ana bambanci tsakanin al-ilmu da al-ma'rifa ita al-ma'rifa ta ta'allaqu bi dhati shay wal-ilmu yata'allaqu bi ahwalihi wa awsafihi al-ma'rifa ta ta'allaqu bi dhati shay ji araftu zaidan ka san zaidu ma'ana ka san wane mutum ne ake kira zaidu amma ba lalle ka san halinsa ba lalle ka san wani abu da shi ka san wato tana bayanin wato wannan gangar jikin wannan zatin abin ka san shi amma shi al-ilmu ya ta'allaqu bi sifati shay'i wa halihi ce alimtu zaidan kariman alimtu zaidan shuja'an alimtuhu shuja'an alimtuhu kariman kaga anan kalmar al-ilmu tana da alaka da sanin sifofin mutum ko halayen mutum to shi yasa zamu ga alqur'ani Allah subhanahu wataala yana umarni ne da ilimi yace fa'lam annahu la ilaha illa Allah yace fa'lam annama unzila bi ilmi Allah fa'lam kasan an yi amfani da kalmar al-ilm ba kalmar al-ma'rifa ba haka nan al-ma'rifa fil ghalib takunu fi ma ghaba an idrakika an al-qalbi ba'da idrakihi abinda da ka san shi amma sai ka manta shi ko ya bace maka da gani sai daga baya ka ganshi sai ka gane shi tsara kalmar amfani da kalmar al-ma'rifa waja ikhwatu yusuf fa dakalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun dan kwa yusuf suka shigo suka shiga wajen sa fa arafahum sai ya gane su kaga akai kalmar akai amfani da kalmar arafa wa hum lahu munkirun ko kuma wani abin da ka san sifofinsa a zuciyarka ka kiyaye sifofinsa saboda an baka labarin sa sai kuma daga baya sai ka ganshi sai ka gane shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ahlul kitabi sun san sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam sun san shi sarai abinda suke karantawa daga baya da aka aiko shi sai suka gane shi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi daga ba arafu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu saboda haka al-ma'rifatu ilmun bi'aini shay'i ka san haƙiƙanin abu kamar Abu Isma'il Al-Harawi a cikin littafin sa Manazilus Sa'irin ya arrafa al-ma'rifa da cewa al-ihatatu bi'aini shay'i kama huwa al-ihatatu bi'aini shay'i kama huwa ka san abu kamar yadda yake to kaga a bisa wannan ta'rifin nasa to gaba daya ya kulle babu ma'rifa gaba daya ya kulle babu ma'rifa mun za ka iya sanin Allah subhanahu wata'ala ba sani na haƙiƙanin yadda zatin sa yake sai dai sifofinsa da Allah ya gaya maka amma kaifiyarsa ba za ka sani ba za ka iya kewayewa da sanin Allah ba Allah yake cewa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma ba za su iya kewayewa Allah da sanin sa ba kai ba ma Allah subhanahu wataala ba har abinda suka fi komai fitowa karar zahiri kamar rana da wata baka isa ka san hakikanin yadda rana take ba sai kana hango ta gashi kullun za ta fito ta fadi haka nan wata kana hango shi amma ba za ka iya sanin hakikanin yadda yake ba kai mutum kan kansa ma karan kansa ma ba zai iya gama sanin hakikanin karan kansa ba saboda kaga al-ma'rifa bi ma'ana al-ihatatu bi shay kaga ba za ta tabbata ba bisa ga wannan ta'rifin wurin masu zuhudu da gudun duniya waɗanda suka yi amfani da karmar ma'arifa suna nufin sanin Allah subhanahu wa ta'ala a gurinsu suka ce wani al'arifu billah ya wato ba wai kawai suna nuna ya san Allah ba suna nuna cewa yana da ilimi kuma yana aiki da iliminsa wato ba kawai mujarrad wasfil insani bil ilmi bane bal huwa qa'imun bima yaqtadihi al ilmu bi muqtada al ilmi wa mujabihi yana tsayawa ya aiki da ilimin sa to shi ne suke cewa al arif saboda haka kaga ana iya samun al alim masani malami amma ba mai aiki da ilimin sa ba to kaga wannan ba za su kira shi al arifu ba duk da yana da ilimi wataƙila din yana bayanin tauhidi da sanin Allah sai kai tamamaki irin yadda Allah ya bashi dimbin sani amma yana tashi daga nan kuma sai ka sami cikin masu saban Allah kacce to kaga wannan alimun ne amma ba arihu bane a gurin su saboda baya aiki da abin da ya sani saboda haka al ma'rifa a gurin su sifa ce za'ida ala mujarradil ilm ba kawai ilimin ba kadai a'a yana aiki da iliminsa don haka su a gurin su wanda yake alimun billah wa bi tariq al-musir ila Allah wa bi afatiha wa qawati'iha wanda suke cewa al-arif shine wanda ya san Allah ya san hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah subhanahu wataala ya san kuma abubuwan da za su iya bujuro maka a hanyar ka ta tafiya zuwa ga Allah su dakatar da kai ko su kautar da kai da kan hanya saboda haka ya san wannan kuma yakan faɗakar akan wannan to wannan shine suke kira al-arifu billah Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah shi yayi ta'rifin al-arif wani al-arif inda ahli zuhud al-ibada cewa daga baya kalmar al-arifu din zaka ana laƙin tahar akan ma waɗanda ba ma aiki na ibada ba hatta tauhidin kansa ka gani babu tauhidin ma tare da su to shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin Madarijus Salikin sai yake ta'rifin al-arif sai yake cewa wal arifu billah man arafa Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, shine wanda ya san Allah, ya san Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa, ya san sunayen Allah, ya san sifofin Allah, ya san ayyukan Allah. Don haka ba zai taba danganawa wani daga cikin halittun Allah aikin Allah ko sunan Allah ko sifar Allah ba. Ya san sifofin Allah, ba zai kore masa wata sifa daga cikin sifofinsa ba. Yace thumma sadaqa Allah fi mu'amalatihi, sannan yayi wa Allah mu'amala da gaskiya. To ya zanto duk al'amuran da zai yi yana yin su da gaskiya tsakaninsa da Allah. Thumma akhlasa lahu fi qusudihi wa niyyatihi, sannan ya zanto a zuciyarsa a niyyarsa ko me zai yi yana yi dan Allah, yana tsantsanta niyyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma salaka min akhlaqihi ar-radiya wa afatihi, sannan ya watsar da dukkan wasu dabi'unsa marasa kyau da wasu cututtukan zukata ko zuciya, duk ya tattara ya watsar da su, ya tsantsanta aikinsa ga Allah. Thumma tatahara min awsakihi wa adranihi wa mukhalafatihi, sannan duk wani datti da wata kazanta da wani abu na saban Allah ko na bid'a, duk yayi kokari ya tsarkake zuciyarsa daga wannan. Thumma sabara ala ahkamihi fi ni'amihi wa baliyatihi, sannan yayi hakuri akan hukunce-hukuncen Allah na kaddara da za su same shi, masu kyau ko marasa kyau. Ya zanto zai yi haƙuri a kan dukkan abin da zai same shi, zai mai da al'amarin shi ga Allah, sawa'un jarrabar mai kyau ce mai daɗi ko mara daɗi ce. Thumma da'a ilayhi ala basiratin bidinihi wa ayatihi, sannan kuma ya yi kira zuwa ga Allah bisa hujja da basira ta addini da ayoyin Allah. Wato ya yi kira zuwa ga Allah da hujja da Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ba da san zuciyarsa ba, ba da molanka ba. Thumma jarrada da'wata ilayhi wahdahu bima ja'a bihi rasula, sannan ya takaita wannan kiran zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar abinda manzo zo da shi na sunna, sannan ya zanto Allah wato zuwa ga Allah da manzonsa yake kira, ba zuwa ga kansa ba. Wato ba yana kira bane zuwa ga ɗaukakar kansa ko kafa kansa ko nuna kansa, yana yi ne ya nuna wa mutane addinin Allah, ya nuna musu matsayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama. Wa lam yashbaha bi ara'ir rijali wa azwaqihim wa mawajidihim wa maqayisihim wa maqulatihim, sannan wannan sunna ta annabi ta zo da wannan da'awar da yake kira zuwa ga Allah da ita, bai gauraya ta ba da wasu ra'ayoyin wasu mutane ko zauƙin su ko abinda suke ji ko abinda suke gani ko wani kiyasin su ko wani abu na hankalin su. Wato yake fifita sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyin Allah akan dukkan wata magana da za ta fito daga kowane ne, zai fifita maganar Allah da manzansa akan maganar kowa, zai fifita maganar Allah da manzansa akan hankalin kowa ko kiyasin kowa ko abinda mutum yake ji a ransa. Wa lam yazid biha ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama, bai kuma dinga auna sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da wasu abubuwa na ra'ayin wasu mutane ko hankalin wasu mutane. Sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana cin gashin kanta ne, kuma tsaye take da kafafuwanta, babu ta buƙatar tallafin kowa, ba sai wani ya mara mata baya sannan take tsayawa ba. Ita sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a rike ta a tsaya, amma ba wai ita na buƙatar da ta rike wannan ta tsaya. To saboda kada ya rika ganin cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya ba za ta zama sunna ba sai idan wani ya goyi bayan ta. Idan wani baya tare da su ko ya saba mata, to shi ma zai saba mata. To yace fa hadha alladhi yastahiqqu isma al-arif ala al-haqiqa, ce to wannan shi ne ya cancanci al-arif billah bisa ga haqiqa, shi ya cancanci wannan ism wato sunan bisa cancanta. Idza summiya bihi ghayruhu ala ad-da'wa wal-isti'ara, yayin da wasu kuma ana kiran su da al'arifu din amma kawai aran sunan akai aka yaba musu amma ba sunan su bane haka abin ya ci gaba tun daga wancan lokacin da suka rika amfani da kalmar al'arifu al-ma'rifa abin ya ci gaba ta yawo wai fantsama a cikin abin nan a cikin maganganun sufaye wani ya cancanci sunan amma wani bai cancanta ba wani gaba ɗaya rayuwarsa ma fito na fito ne da Allah da manzansa saboda haka kira shi al'arifu kaga wannan bata sunan ne daukan sunan ne a sa inda bai cancanta ba kira waɗanda za su fito suna da awar wahdatul wujud ko suna da awar hulul ko suna da awar ittihad suna cewa Allah subhanahu wataala yana iya shiga cikin wani su haɗe su zama Allah tare ko Allah subhanahu wataala ko komai ka gani kowa ka gani Allah ne irin waɗannan ko an ba su sunan al'arifu to ƙarya ake ba gaskiya ba sai irin su Ibn Arabi At-Ta'i ka ce masa al'arifu ko irin su Ibn Sab'in ko Sadr al-Qunawi Sadr al-Qunawi ko Lafifu Tilmisani da ire-iren waɗannan Ibn al-Farid wannan maganganun su cike yake da keta alfarmar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shekara 23 yana kafawa tauhidi maganganun su keta alfarmar tauhidi suke da ɗayan ta Allah subhanahu wataala da fifita kawunan su akan annabawa ma saboda haka kaga dan an sifanta su da al'arifu wannan sifa ba ma ahallin ta bane Allah subhanahu wataala ya sifanta waɗanda suka ji abinda Allah ya saukar wa manzansa shine alqur'ani kuma wannan ya sa su suka rika zubar da hawaye saboda gaskiyar da suka ji Allah subhanahu wataala ce bima arafu min alhaq saboda abinda suka sani na daga gaskiya malamai magabata sun yi maganganu da yawa Ibn al-Qayyim a cikin madarijus salikin duka maganganu da yawa na magabata game da sifofin waɗanda suka san Allah da gaske wasu suka san Allah na haƙiƙa kaɗan daga cikin abin da ya ambato akwai maganar wani daga cikin magabata da yake cewa min amaratil ma'rifa al-ma'rifati billahi husulul al-haibati min faman izdadat ma'rifatuhu izdadat haibatuhu yana daga cikin alamomin sanin Allah tun ya zama arifi na gaskiya shine ya rika jin kwarjinin ubangiji a zuciyarsa wanda duk saninsa da ubangijinsa ya karu to kwarjinin da yake ji game da ubangijinsa karuwa yake a zuciyarsa saboda haka ko menene idan aka kirawo masa Allah zai ji zuciyarsa ta karka ta rauraya za ta kira Allah wajilat quluhu zuciyarsa za ta raurawa zai rika jin ganin kwarjinin ubangiji subhanahu wataala wannan sifa ce daga cikin sifofin waɗanda suka san Allah da gaske sannan abu na biyu wani yana cewa al-ma'rifatu tujibu as-sukun faman izdadat ma'rifatuhu izdadat sakinatu sanin Allah yana sawa bawa nutsuwa yana sa mutum ya zanto zuciyarsa a nutse wanda duk sanin sa ga Allah ya karu to nutsuwarsa za ta karu saboda ubangiji subhanahu wataala yana saukar da nutsuwarsa ga dukkan wani wanda ya san shi ya kuma bi hanyarsa ya riƙe tafarkinsa waɗannan maganganu guda biyu duk maganganun Abu Ali Daqaq malamin Abu Qasim al-Qushairi kuma ya kawo su shi Abu Qasim al-Qushairi a cikin littafinsa abu na uku al-khawfu min Allah tsoron Allah sanin Allah yana gadarwa da mai shi tsoronsa Ahmad ibn Asim yana cewa man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf wanda duk ya fi sanin Allah to yafi kowa tsoron sa nama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masu tsoron Allah kawai daga cikin bayansa sune malamai haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin hadisin Aisha hadisi muttafaqun alaihi da yake cewa inni la'alamuhum billahi wa ashadduhum lahu khashya inni la'alamuhum billah na fi su sanin Allah kuma na fi su tsoron Allah saboda haka sifa ta wanda ya san Allah shine zaka same shi mai tsoron Allah ne sannan abu na hudu ittisa'u kulli din duk wani abu da yake ga kunci su zai musu yalwa ba za su ji kuncin sa ba. Allah ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wani yana cewa man arafa Allah tasa alayhi kullu dhiq. Wanda duk ya san Allah duk wani abu mai kunci shi ba zai masa kunci ba. Ya san cewa komai a hannun Allah yake kuma babu abin da yake gagarar Allah. Ba abin da Allah zai soyi kuma ya kasa yin sa. Sifa ta biyar safa'u bil'aishi safa'u al'aishi wa dhahabu al-khawfi min al-makhluq. Rayuwarsa za ta zama rayuwa ce garai-garai babu gurɓacewa a cikinta, sannan kuma babu tsoron wani mahaluki a cikin zuciyarsa. Wannan cewa man arafa Allah safalahu al'aish wa tabat lahu al-hayat wa habahu kullu shay wa dhahaba anhu khawfu al-makhluqi. Wanda duk ya zamanto ya san Allah, to rayuwarsa za ta zanto rayuwa ce garai-garai babu yabutsi a cikinta, babu gurɓacewa a cikinta, sannan za ta yi masa daɗi, sannan kowane irin abu ne zai ji kwarjininsa. Wa dhahaba anhu khawfu al-makhluqi, sannan tsoron wani mahaluki, wani abin da Allah ya halitta zai tafi daga gare shi. Sila ibn Ashyam al-Dababi, wata rana da suka fita yaƙi da daddare, bayan duka abokansa, abokan tafiyarsa sun yi bacci, sai ya tashi ya saɗaɗa, sai ya shiga cikin wata duhuwa cikin daji. Wani daga cikinsu yana ta ganinsa, sai ya bi shi. Ya bi shi ya je ya hau bishiya ya ƙoye, yana ganin shi ya tashi ya alwala ya kama sallah, yana ta sallah, yana ta roƙon Allah, yana ta nuna gazawarsa, yana ta nuna shi bai isa komai ba, shi ba kowa ba komai ba. Yana cikin sallar bayan ya abin nan sai ga zaki ya nufo wajensa. Mutumin nan na kan bishiya ya ce, na kawai jikina ya bani cewa bawan Allah nan da ya yi sujjada zaki nan zai bishe don mai farauce shi. Ya ga ya yi sujjada, ya ɗago ya yi ta sallah, zaki dai yana tsaye bai komai ba. Daga can ya gama sallah, sai ya dubi zaki ya ce, kai zaki je ka nemi abincinka, ba a nan yake ba. Sai zaki ya juya ya tafi. Ya ce, tunda na dawo gaba ɗaya na raina kaina, shi ne ganin nasa. Kuma shi ma babban mutum ne, ba zan iya tuno shi yanzu ba, amma babban mutum ne, bawan Allah ne, mai tsoron Allah. Ya ce, tunda na ga abin da ya ce da ya dawo cikinmu, kuma shi kenan sai ya zama kamar kowa. Ba wani alamar cewa shi ga wata ibada, ga wani hali da yake da shi tare da Allah. Cikin duhuwa, cikin duhu, cikin duhuwa ya shiga ya yi abin da ya yi. Amma murar da yake duk ƴan damfara ne, maƙaryata. Mutum sai ta ƙarya, shi ya yi kaza, ya yi kaza. Amma shi ya ce da ya dawo, aka yi ta mu'amala da shi kamar ba abin da ya faru. Ya ce, ni kuma da na gani tun daga ranar na raina kaina. Saboda haka babu abin da wani zai iya musu. Safina maula rasulillah, shi ma ai haka ta taɓa faruwa da shi. Lokacin da zaki yawo kansu, ya daka masa tsawa ya juya. Kakkace za ka gwada. Kakkace za ka gwada ya farauce ka. Waɗannan bayin Allah ne, da in kana jin su dole ka raina kanka. Amma an yi dubu-dubu cikin harkar duniya, mutum ya je ya ce zai tare zaki. Ai sai mutum ya je wa kansa ganganci. To wannan daga cikin sifofinsu ne da yake faɗa, cewa wa zahaba anhu khawful makhluqin, sannan wa anisa billah, kuma sai ya samu wato ɗeba kewa da Allah subhanahu wa ta'ala. An nuna lokaci ya yi, amma kuma ga shi ba mu kammala ba. Na fatan a karatu na gaba insha Allah za mu kammala wannan gaɓar bi'iznillah. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada. wani muke na kuskure ubangiji ya yafi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.